Batun cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya, inda aka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake tauyewa yara maza da mata haƙƙinsu. Dalilin hakan yasa a wannan karan zauren taron VOA da aka saba gudanarwa ya maida hankali kan wannan maudu'i tare da nemo hanyoyin magance matsalar. Ɗaya daga cikin iyaye mata da suka halarci taron, Hajiya Fatiya Sha'ibu, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Filato da Niger a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha, ta bayyana talauci da kuma tallace-tallace da iyaye ke azawa ƴaƴansu na ƙara hura wutar matsalar.
Dalilin da yasa iyaye mata suke aika yaransu tallace-tallace rashin hali ne a gida, su ba sana'a gare su ba, kuma mazajen su ma ba kuɗin gare su ba. Wasu ma ta hakan ne su ma suke samun tuka ma iyali, kuma ba wani abin a zo a gani bane. So saboda haka wannan tallar babban hatsari ne ga yara ƴan mata, domin suna barin gida shikenan an bar su ga duniya kenan su yadda aka yi da su.
Dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar Maiyama, Koko da Bese na jihar Kebbi, Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko, ya bayyana takaicin al'amarin da kuma goyon baya wajen ganin an saka doka mai tsauri da zai hukunta duk wanda aka kama da laifin fyaɗe a ƙasar.
Ba zauri ne na iyayen mata kaɗai ba, har mu kanmu samari kuma yana jan hankalin arewa duk. Daga kuma gefenmu, abin da zan yi na gaggawa shi ne, na farko wannan hukuncin da dokokinmu suka yarda da shi, ina son na tabbatar mu wannan kungiya da in Allah ya yarda zan yi ƙudurin da wannan abin zai kasance ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa, ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yanzu. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, in Allah ya yarda, yanda aka yi na harkar siyasa, idan kai takara ai aka je kotu za a ce okay, cikin kwana 90 ko kwana 60 ko 100 na ba a tabbatar da yanke hukunci, mu ma wannan zamu kallata ina zamu fito, mu duk wanda ya fyaɗe aka kai shi kotu, aka tabbatar aka kai shi wurin 'yan sanda, aka tabbatar da yayi laifi, aka gurfana shi gaban kotu, to ya kasance akwai lokaci shi ma wanda za a tabbatar lalle ai wannan hukunci insha Allah.
Hajiya Maryam Mamman Nasir, shugaban wata kungiyar da ke faɗi tashi wajen ganin an yaki da wannan masifa, ta yi ƙari da cewar,
wato gaskiya na yi murna da wannan taron namu ne, mu dai da aka kirawo mu ba mai tsammanin zai tasiri haka ba, har mutanen nan su tashi tsaye, mambobin nan na majalisar tarayya su ba mu goyon baya. Na farko dai za mu fara zagayawa mu ilmantar da iyaye mata akan illar barin ƴaƴansu suna yawo, talla da yawo ba gaira ba dalili shine yake jawo har a same su a misfadi. Na biyu kuma za mu kira ga malamanmu su fita su taya mu yakin nan, su fara wa'azi da kakkausar murya ga mazaje, musamman iyayen da suke wa ƴaƴansu fadi, yayye da suke waƙannan su fadi, a fara datse abin daga gida kafin a fito waje. Idan muka samu muka ci nasarar gida, to za mu ci nasarar waje.
Daga ƙarshe, Hajiya Madina Dauda da Nasiru Erikaya da suka jagoranci zauren taron sun miƙa godiya ga iyaye mata Hajiya Sa'adatu Abdulwahab Sabo da Hajiya Amina Bibi Faruk da Honorable Muhammad Musa Fali, ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar mazaɓar alƙaleri da kirfi na jihar Bauchi Najeriya, da dai sauran waɗanda suka samu halartar taron a madadin hukumar VOA da suka amshi goron gayyatar su. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.